Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya na ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar su.
Mu Nijar muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda za mu iya ja da kowace ƙasa.
A Najeriya kuma matasa ne ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya.
Ai, ba wani lokaci da za mu ƙara yadda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan. Dalili kuwa an gwada ɗaya, an gwada biyu, an gadi babu wani nasara.
Kamar yadda kuka sani, yau Juma'a ce, don haka za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Muna kuma tafi da labaran wasanni a taƙaice. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ce, 'yan ƙasar Rwanda suka kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da ake kyautar tsammanin zai baiwa shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. Jim kaɗan bayan da ya kada ƙuri'arsa a Kigali, wani magoyin bayan shugaba Kagame, Joseph Zorandera, ya ce, muna buƙatar shugaba nagari a ƙasarmu da zai ci gaba da kare ƙasar ya kuma taimakawa mutanen Rwanda don ƙasar ta ci gaba da bunƙasa nan da shekaru bakwai masu zuwa. An dai gudanar da zaben ne cikin kwanciyar hankali, yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa ke shiga azuzuwa suna jefa ƙuri'unsu. Ko da yake masu sa ido a zaben da ƙasashen Afirka ta Gabas na nazarin zaben, ƙungiyar Tarayyar Turai ba ta aika tawagar masu saka ido a zaben ba. Ƙungiyoyin sa ido na ƙasar sun faɗa wa muryar Amurka cewa babu alamar wata matsala, komai yana tafiya yadda ya kamata. Sai dai duk da haka, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta Green Party, Frank Habineza, ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu daga cikin wakilan jam'iyyarsa ba a ba su damar shiga mazaɓu ba don su gudanar da ayyukansu.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince ta sayar wa Najeriya jiragen sama na yaƙi na zamani har na dala miliyan 600, duk kuwa da zargin keta haƙƙin bil'adama da ake wa Najeriyar. Jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin, ta kuma miƙa batun ga Majalisar Dokokin Amurka ɗin, waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. Yarjejeniyar ta ƙunshi saida wa Najeriya jiragen yaƙi samfurin Super Tucano guda 12, waɗanda ake amfani da su wajen ƙananan hare-hare. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce jiragen za su taimaka ma sojojin Najeriya a yaƙin da suke yi da ƙungiyar Boko Haram da kuma 'yan ta'addar ISIS, za kuma su taimaka wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma safarar mutane. Jim kaɗan kafin ya sauka daga mulki, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya dakatar da yarjejeniyar cinikin jiragen, biyo bayan wani harin da wani jirgin saman yaƙin Najeriya ya kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru, wanda ya yi sanadin asarar rayuka na farar hula wajen 230. Daga baya ne shugaba Donald Trump ya buga wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ya sanar masa cewa ya goyi bayan saida wa Najeriya jiragen yaƙin don su yaƙi ta'addanci.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga ƙasar, inda ake ganin cewa mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk daga Najeriya suke fitowa, kuma suna zuwa ne ba da sanin cewa ƙarshenta za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai. Amma yawancin 'yan matan ba su da masaniyar yadda halin rayuwarsu za ta kasance da wahalhalun da za su fuskanta, da kuma tsawon lokacin da za su kwashe kafin su gama biyan mutanen da suka yi fasa ƙorinsu zuwa Italiya. A cewar wata baƙuwar haure daga ƙasar Ghana, Afia, kaɗan daga cikin 'yan matan sukan tsira daga yin karuwanci. ta kuma ce ta san ƴan mata hudu da suka kubuta a shekaru hudu da suka gabata. Biyu daga cikin su sun kwashi shekaru masu yawa suna yin aiki domin tara kuɗin da za su biya iyayen gidan nasu. Sauran biyun kuma sun samu tserewa zuwa ƙasar Jamus. Jami'an Italiya dai na Turai sun yi kiyasin cewa an yi fasakorin yara mata daga Najeriya masu shekaru daga 16 zuwa 17 har 16,000 a cikin shekaru biyun da suka gabata.
A wani jawabi da ya ji Alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar West Virginia, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana batun alakar kwamitin kamfe ɗinsa da ƙasar Rasha da ake yi a matsayin almara, inda ya ce an ƙirƙiri labarin ne kawai domin masu adawa da shi su samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faduwarsu a zaben da aka yi shekarar da ta gabata. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da zangon a birnin Badin na kudu maso yammacin Najeriya, inda 'yan Nijar mazauna Najeriya ke ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun 'yancinsu. Hassan Umar Tambuwal, gare ka.
A yayin da ƙasar Nijar ke ci gaba da yin bukukuwan shekara 57 na samun 'yancin kai daga Turawan Faransa, suko 'yan Nijar mazauna Najeriya suna ƙara kira ga shugabanninsu da su inganta musu noma da kiwo da kuma harkokin matasa.
Sunana Dr. Alhaji Neduman Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan, Oyo State. Ni ɗan Nijar ne, mazaunin Najeriya.
Me za ka ce a game da shekaru 57 da ƙasar Nijar ta yi da samun 'yancin kai?
To, alhamdulillah, mu 'yan Nijar da muke ƙasashen waje, musamman ga makwabtanmu Najeriya, kullum muna ji ƙasarmu tana samun ci gaba a ƙasashen duniya. Babban godiya da za mu yi ga Allah, zama lafiya. Muna zaune lafiya a Nijar, kuma ƙasarmu kullum tana ci gaba. Amma akwai hanzari ba gudu ba. Ina kira ga shugabanninmu na Nijar wanda suke kan mulki, da ma wanda za su hau gaba, dan Allah dan Annabi, kada su yi dogaro ga wannan man fetur da muke da shi na ƙasa. Mu Nijar muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda za mu iya ja da kowace ƙasa. Amma a sha shugabanninmu ba su ba da ƙoƙari a kan wannan ma'adanan namu yadda za mu fito da su 'yan ƙasa su ci arzikin ƙasa. Yanzu ka duba 'yan Nijar, mu mun fantsamu cikin duniya. Wasu ba sa Ghana, wasu ba sa Abirgu, ko wasu ba sa Libya, wasu ba. Duk inda ka je ka zauna, bai kai ƙasar ka ba.
Sunana Mande, ni ɗan Nijar ne. A Nijar ma kuma ni ɗan Demaji ne. Mazauni Najeriya, alhamdulillah, na yi godiya ga wanga lokaci da Allah ya kawo mu kasanmu shekara 57. Na yi murna, amma ina roƙon shugabobinmu kanana da manya don Allah su yi ƙoƙari su kula da makiyaya da manoma. In abubuwan manoma da makiyaya suka hallara, to ƙasa ta zauna lafiya kenan.
Sunana Alhaji Koyere, wanda yake zaune nan Ibadan. Ni da Niger ɗan birnin Bayero. Abinda lalle shekara 57 da an ka samu, Allah ya ƙara muna nasara. Amma muna so su ma Nijar su yi kaman waɗannan Najeriya sun kai, su sa matasa cikin aikin nan na gwamnati, saboda Allah. Don rashin sa matasan nan, siyasa kaka gani yawancinsu bayan sun gama makaranta ma suna hita su je ƙasan waje neman kuɗi.
Wato a sa su cikin mulki kenan.
Madalla a sa su cikin mulki, kaman irin wanda suka sa shekara 35, daga na 35 zuwa na 40 zuwa na shekara 25. Abinda muke bukata kenan.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wannan haka yake kuma a gaida na Tambuwal. To, bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya, Abuja, inda matasan kasar ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya. Madina Dauda, gare ki.
Mun rage shekara 5 daga kowane mataki. Kamar ɗan majalisa tarayya, mai da shekara 25 daga shekara 30. Sannan sanata, mai da shekara 30 daga shekara 35. Sannan shugaban ƙasa, mun rage shekara 5 daga shekara 40, ya koma shekara 35. Wannan saboda a ba matasa su ma hurumin da za su iya zuwa su shiga siyasa, su ma a dama da su.
Honorable Aminu Shehu Shagari kenan da irin gyara da majalisar wakilai ta yi wa dokar Not Too Young to Run. Wannan doka dai ta faranta wa matasa rai. Matasan sun yaba da wannan aiki da majalisar ƙasa ta yi, tare da yi wa junansu bayanai da zai sa su himmatu wajen ganin sun taka rawa a zaben shekara 2019 domin kawo sauyi. Shugaban kungiyar haɓaka matasan Arewa wanda aka fi sani da shugaban talakawa Imrana Wadanas yana mai cewa
ai ba wani lokaci da zamu ƙare yadda mu ba wani tsoho ko wanda tije ƙasar nan. Dalili kuwa an gwada ɗaya an gwada biyu an ga duk babu wani nasara. Da haka duk dattijan da ya rage waɗanda ya kamata mu gwada mun riga mun gwada su. Da haka yanzu lokacinmu ne yayi muke ganin matashi mai jini a jika wanda zamu kawo domin yayi mana abin da muke so. Ai shi matsalar dattijo in yayi abu ko dan darajar shekarun shi da kima shi da darajar shi ba za ka yi mishi tsawa ba. Amma in namu ne sai mu tsawata mashi mu yi mashi ihu mu yi mashi kwarmato an tantance mutanen kirki ba magana jam'iyya bace a wane ne kai menene kai wace irin gudunmuwa kake ba al'ummarka wace irin gudunmuwa kake ba yankinka ta haka mutane za su iya gane cewa wannan shine nasu da haka amma wai dan jam'iyya ko magana APC ko magana PDP yanzu mutane ba wannan suke ba alƙibla gula muka fuskanta ta mu kawo matashi mai jini a jika idan yayi mana daidai mu yaba mishi in yi mana ba daidai ba mu yi maganin shi.
Ta yaya matasan za su cimma wannan buri nasu? Tambayar kenan da na yi wa Awwal Lawal Uba.
To gaskiya zan iya gaya miki mun shirya domin yanzu jahohi muna nan muna neman haɗin kan matasa. Mu tabbatar mun ka haɗa kawunanmu domin haɗin kanmu shine zai sa mu cika wa kanmu burinmu.
To sai dai lauya mai zaman kansa a Fatiskum ta jihar Yobe, Baba Kure Baba Abba, yana mai baiwa matasan shawara kamar haka.
Kansu sa ransu akan cewa ni ma sai na zama senator, ni ma sai na zama rep. Kai dai dan Najeriya ne, kai karatu, ka ilimi, an sa ka inda ya cancanta a sa ka, to sai ka kware aiki a wurin.
Abin jira a gani shine irin goyon bayan da majalisun jihohi za su baiwa wannan dokar mai suna Not Too Young to Run da zai ba matasan dama su kawo sauyi a siyasar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To da fatan sun ji ki. A kuma gaida Madina, to an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To bari mu fara da Kaduna garin gwamna. Wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sanana Prince Abubakar kasuwan magani a nan jihar Kaduna, Najeriya.
To Prince muna jin ka.
Zan dubi batun kan abin da ya shafi hankoran da musamman ‘yan uwanmu matasa ke da shiga a dama da su a kan harkokin siyasa. Gaskiya magana ba wai hankoran nasu da su gaba da yi ba shi ne abu mafi a'ala. Abin da ya kamata su kuma yi da hankali shi ne ƙoƙari da jajircewa na ganin cewa ana sa wani kishi a rai na ganin in an karɓi madafun iko za a iya ba da gudunmuwan da zai tunkuɗa ƙasan zuwa gaba. Kuma halin gaskiya mu ba za mu yadda da wannan yaudara da waɗansu daga cikin matasa suke amfani da shi na san karkatar da hankalin 'yan Najeriya a karkata zuwa gare su ba tare da cewa watakila ba su da wani ƙoƙari na kishin ƙasa. Don haka mu ba matasantakan kawai za mu duba ba, za mu duba fa cancanta ƙoƙarin da mutum yake da shi da kishin da zai iya nunawa hana mu zaɓe shi ko da ko da cikin har yanzu.
To da fatan 'yan Najeriya musamman ma matasa sun ji ka, bari mu kaɗa a Naija.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana ne Bala mai yankin kula daga Ushishi, ya ne da ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala, muna jin ka.
To a gaskiya a yau zan mu'allimin shirin nawa ne akan magana Baba Buhari. Baba Buhari bayan fata alheri, fatan Allah ya ba shi lafiya.
Amin.
To amma su garba shehu da suke cewa zai dawo zai ɗan gobe, a gaskiya dole ɗan Najeriya ya tambaya halin da shugaban shi yake ciki. Lokacin da yake Buhari shi ba mu zaɓe shi ba, ba mu damu da inda yake ba, amma tunda ya zama shugabanmu. Dole ne mu san halin da yake ciki, saboda kawai ko ɗan Najeriya ya ce mai hawan halin yake ciki, yana da right ya tambaya wani hali shugaban shiga yake ciki. Saboda gaskiya an ka duba halin Najeriya da muke ciki yanzu, ko kina sai tsara gaba ɗaya a Najeriya, saboda Buhari wani dodo ne wanda yake yana nan, dole wani abu za a dakata ba za a yi shi ba, amma yanzu wallahi abubuwa suna barkacewa kawai, hatta ministoci baka jin mutunce su, hatta baka da abubuwa na gudana da kyau a Najeriya yanzu haka, abubuwa na fito a cikin Najeriya. Da fatan mu da muna wata alai Allah ya bashi lafiya, da fatan wasu garba shegu su rika ga dan Najeriya halin da shugaban Najeriya ke ciki.
To da fatan sun saurare ka, kuma Allah ibada shugaban Najeriya ƙarin lafiya sosai don ya koma kamar yadda kace ya tsaida abubuwan da suka tabarbare a halin yanzu. To bari mu sake komawa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Ka almasi garba, barka da dare, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To gare ka Haji Musa.
To ni na so in ba ƴan arewa shawara, ƴan Najeriya ƴan arewa, saboda irin abubuwan da ke faruwa dangane da shugabancin ƴan arewa. Yi abin da yake daga bani mamaki dangane da wannan abu, bayananka almasi duk mun auna fa mun auno, mun ga cewa duk ɗan arewa da ya tsaya takarar shugaban ƙasa ya ci shugaban ƙasa. Bai taɓa gamawa lafiya ya mulki lafiya ba, sai dai a yi mutu a kan mulki ko kuma a kan shirme. To mu ɗan arewa wai me yake damunmu ne? Yanzu ɗan arewa za ka ga ya zauna yana zakin Muhammadu Buhari, kuma wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari shekara biyu har ta kai ga za ku ɗora ta a sikelin da za ku riƙa nuna cewa ba ta yi abin a zo a gani ba. To mu abin da muke kira ga ɗan Najeriya, duk mutumin da ka fito ya ce wai mulkin Muhammadu Buhari bai taka rawar gani ba, to wannan butuli ne ko kuma idanunsu baya gani ko kuma makaho ne. Amma
to da fatan an ji wannan gargaɗi naka da shawara taka da dai sauransu. To har yanzu dai mun makali a Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Kana magana da Gambo Leone Bawa Fakaci a garin Kafancan, jihar Kaduna, Najeriya.
To Haji Gambo, muna jinka.
Ina so in yi kira ne ga wannan umarnin da mukaddashin shugaban ƙasa ya ba ma hafsoshin babban manyan hafsoshin sojojin ƙasar nan a kan koma yankin Maiduguri domin su dawo da zaman lafiya ta koma gadangada. Gaskiya wannan mataki da ya ɗauka ya yi daidai, sai dai kiran da nake so na ma manyan sojoji shi ne su nuna cewar wannan aiki da suke suna ma ƙasa ne aiki, ba wasu na ma kansu ba ne. Su ba da goyon baya, su bi umarnin shi makaddashin shugaban ƙasa, su ga cewar lallai wannan zaman lafiya ya kawo gidi an yace wannan ƙungiya na ta'addanci na Boko Haram domin a samu wajensu zaman lafiya a ƙasar Maiduguri da yankin arewa maso gabas baki ɗaya. Na gode.
To Allah ya sa haka nan. Bari mu kaɗa jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Bana Abdu Abbar ke kan layi.
To muna sauraron ka.
Ni ina korafi ne ga alƙalin Najeriya da Allah su dinga jin tsoron Allah. A kama barayin afiya a ɗauri shekara goma ga barayin biro na miliyoyi aka, sannan a kasa hukunta su in an kai su a yi titi ma a bar su. To ina korafi ga su alƙalin Najeriya su ji tsoron Allah.
To da fatan za a ji a san cewa ba bambanci tsakanin masu fashi da makami da masu fashi da mukami. To har yanzu muna Kaduna, bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Ibrahim Kalmashi Garba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Malam Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna, Najeriya.
To Malam Murtala, gare ka.
To kalmarsa yana da ra'ayi. Na farko dai ina roƙon mai girma shugaban ƙasa, tunda na san yana sauraron irin wayannan kafafe, magana ta gaskiya ya zo ya kawo ma siyasar jihar Kaduna ɗauki, saboda gaskiya APC ta tana da raguwan kai a jihar Kaduna, saboda gaskiya NPDP sun yi kwanciyar lamban kura da kwanciyar majirbi da kwanciyar mage mai ɗaukar rai suna neman sa'a. To gaskiya Kaduna gida ne a gurin shi, ya kamata ya zo ya shiga tsakani ya sasanta. Kuma gaskiya muna yaba ma sojojin Najeriya da suka je suka tare a can jihar Maiduguri da sauran, saboda a ci gaba da kare rayukan al'ummarmu da ƙasarmu. Da fatan Allah zai ba su nasara a tashi lafiya.
To mun gode Murtala da ra'ayinka. Bari mu je mu Binuwe. Wake kan layi a Binuwe?
Alhaji Usman da ke zan dattawa ne.
To Haji Usman, gare ka.
To ni ra'ayina shi ne, ina kira ga sojojinmu wanda aka ɗibi manya-manya aka kai su Maiduguri. Da fatan in Allah sa hankali a kan wannan, domin gaskiya irin abubuwan da ke faruwa, gaskiya mu innan da muke nan ma hankalinmu ba kwance yake ba. Dani muke abin cinyewa karshe mun ba gaskiya muna cikin hatsari.
To da fatan Allah zai kawo saukin abun.
Allah ya taimake su ya kawo da saukin wannan al'amari.
Mun gode da ra'ayinka. Bari mu kada ka tsinan duku. Ba ke kan layi a Katsina.
Alhaji Mustapha dan kanakaranki.
To Haji Mustapha muna jin ka.
Eh abinda dama muke wannan ni bayanin ne nake tsanani wajen bangare ake abin nan.
Ake me?
Eh wannan tambayoyin da ake wallahi yanzu
na ba tambaya bace kawai zaka faɗi ra'ayinka ne game da abubuwan da ke faruwa a Najeriya ko ka bada shawara ko kai addu'a mai koma waye kake son kamar addu'a da dai sauransu da abinda dai ka san dai ba zai kawo tashin hankali ba muna jin ka
insha Allah muna ma kasan nan wata alheri to sai saboda kadan da Allah kasan nan tana da ƴan matsaloli amma wannan matsalolin Allah da muna ganin wannan shugabancin zai gyara su in Allah ya sarda
to da fatan Allah zai ji addu'arka saboda a samu saukin al'amari bari mu je mu da Maturu wake kallai a da Maturu
Sunana Muhammad Abubakar, ina so in baku shawara.
To.
Sha'anin Borno wannan ya kamata a ci kwalan shehun Borno.
To.
Ya yi shiru ne ana ta hallaka mutane shi ba za a bullo ba. Ita gwamnati ta yi shiru ba sa tankarar mutane traditional rulers. Ya kamata su hada da su kar su jefar da su gefe.
Amma ka san shi sarki bai da bindiga bai da ka san dai matsayin sarki dai wani sa'in sukan ba da shawara ba a bainar jama'a ba. Ka san watakila ko abubuwan da ke faruwa kenan.
Ina dalili idan siyasa ta rikice ake ta zuwa ana ta kamun kafa a wajen su. Yanzu ma ai su suka san lungunan da Boko Haram suke. Su sun sani, mutanen su sun sani. Mutane sun sani na cikin gari. Kin hada kai
Da fatan mai martaba sarki zai ji ya dau matakin da ya dace da kuma irin ikon da ke da shi. To mun gode ma kowadanku da ya bada gudunmuwa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Makonni 24 kenan da kulab-kulab din kasar jamhuriyar Kamaru suke fafatawa a gasar kaka'an bana kulab din Cotton de Garwa tare da saha kulab din Colombe da ci biyu da nema wannan ne bawo kulab din kungiyar kwallon kafa na Cotton damar dare mataki na farko da maki 43 ita ma kulab din Edin ta dawo ta biyu da maki 43 haka ita ma kulab din Yosa ta dauki mataki na uku ne da maki 36 wanda suke jallahi kuma akwai kulab din Kanon ta Yaounde ita ce ta dauki matsayi na 16 da maki 22 Colombe ta dauki matsayi na 17 da maki 20 sai na karshe na 18 kenan Lyon Blessé take da maki 18 ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru Ismail Bidinkwe ya hada kan yan wasan kasar ta Kamaru wadanda suka halarci gasar da aka gudanar a kasar Africos na kasashe renon Faransa an kasar Kamaru suka dawo gida da lambobin yabo guda 21 biyar na zinare, bakwai kuma na tagulla sai guda 9 na karfe. Yanzu dai ministan da ƴan wasan suna jiran shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya da ya tarbe su a fadarsa domin ƙara musu ƙwarin gwiwa na irin takarawar da suka yi Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ga shirin burin Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan-kwanan shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakoncin Prime Minister kasar Lebanon Saad Hariri a fadarsa ta White House inda shugabannin biyu suka tattauna akan yaki da ISIS da barazanar da kungiyar Hezbollah da matsalar 'yan gudun hijira. Shugaba Trump ya amince da cewa Kasar Lebanon ce fagen dagar da ake ja da mayakan ISIS, Al-Qaeda da Hezbollah. Ya ce, ‘yan Lebanon mabiya addinai daban-daban suna haɗa kai su yi aiki tare saboda kariya da ci gaban ƙasarsu. Shugaba Trump ya yi la'akari da nasarorin dakarun ƙasar ta Lebanon. A shekarar 2014, lokacin da ƙungiyar ISIS ta yi yunƙurin mamaye arewacin ƙasar, Dakarun ƙasa sun samu galaba kansu sun fatatake su tun daga wannan lokacin sojojin Lebanon suke ta fada ba dare ba rana domin su kare iyakar kasar su da zumar hana ISIS da wasu ƴan ta'addan kutsawa kasar har su kafa sansani sojojin Amerika inji shugaba Trump na alfarin taimakawa a fadan kuma za su ci gaba da yin hakan ƴan Lebanon na fuskantar kalubale daga cikin gida da waje Hezbollah kayace ga kasar Lebanon da mutanenta da ma yankin gaba daya inji shugaba Trump kungiyar na ci gaba da ƙara tara kayan yaki da barazanar sake soma wani yaki da kasar Isra'ila tare da samun goyen bayan kasar Iran kungiyar Hezbollah tana ƙara dagul harkokin jin dadi a Syria Hezbollah tana jin dadin a ce ita ce take kare muradin Lebanon a cewar shugaba Trump amma a fili take karara cewa gaskiyar ita ce muradunta da na mai daure mata gindi wato Iran take karewa inji shugaba Trump shugaba Trump ya sha jaddada cewa makwaftan Syria a gabas ta tsakiya dole ne su kuduri aniyar taimakawa yan gudun hijira daga Syria har sai lokacin da suka iya komawa gidajensu su sake gina kasar su a wannan kasar Lebanon tana kan gaba da bada misali da yake tafi kowace kasa daukar yan gudun hijira mafi yawa tun lokacin da aka fara rikicin Syria Amurka ta tallafa wa Lebanon domin ta taimaki yan gudun hijiran Syria ta hanyar basu tsaftacen ruwa abinci muhalli da magunguna Amurka na alfarin goyen bayan duk waɗanda suke da karfin halin fuskantar ta'addanci tare da fuskantar duk wani abin da ya shafi yankin su dauriya da jajircewar mutanen Lebanon duk da yaki da ta'addanci da suka fuskanta abin yabawa ne inji shugaba Trump muna girmama al'ummar Lebanon da suke aiki tukuru domin su kare rayuwar su ta nan gaba cikin lumana kwanciyar hankali da tabbatar da ci gaban zuri'ar su sharhin murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
To a takeice a yau Juma'a ne ƴan kasar Rwanda suka kada ƙuri'un su na zaben shugaban kasa da ake kyautar tsammanin zai baiwa shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. An dai gudanar da zaben ne cikin kwanciyar hankali yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa suke shiga azuzuwa domin jefa ƙuri'un su. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince sayarwa Najeriya jiragen saman yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk kuwa da zargin keta haƙƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. Jiya Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokoki waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. Yarjejeniyar ta kunshi saida wa Najeriya jiragen yaƙi samfurin Super Tucano guda 12 waɗanda ake amfani da su wajen kai ƙananan hare-hare. A halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga ƙasar, inda ake ganin cewa mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk daga Najeriya suke fitowa, kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshenta za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai.
To masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Levis Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga Washington DC ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.